من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى سادوا أولا يمتي نجمع درن أصبر يومنا عشرين دقائق غوتن سفر وتن بيو باي هجر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبودا داريهدو دا أربعين دا بقوي wanda kuma yau ina ganin 15 ne ko yau 15 ne ga watan 8 hijiran miladiya 2025 ya kamar da mu da 21 na ina ga yana so a koma mulkin Buhari ne nake ga 2025 a miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin Sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Miyati dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 281, haka ne ko, a ƙarshen babi na 108. Yau za mu tashi a farkon babi na 109 daga kan hadisi na 282 insha Allah. Kafin haka akwai tambayoyi da muke da shi. Kafin tambaya akwai ta'aziyya da muke gabatarwa junanmu. Akwai ɗaya daga cikin members na wannan masallaci wanda zan iya cewa kusan duk karatuttuka da ake yi da kuma sallar Juma'a musamman muna tare da shi a nan Alhaji Hamisu Marafa daga cin mana washi ko, wanda Allah ya karbi rayuwar shi. Ina jin yau ne aka yi rasuwan, dan ni ba ma samu labari ba bayan an yi sallan jana'izan, ma tun naga sanarwar karfe 2 da wani abu, almost 2 da rabi, kuma an yi sallan karfe 1 da rabi. Wannan bawan Allah ba abin da muka sani game da shi sai alkhairi, wanda kusan he was so friendly ga wanda ya san shi a masallacin nan. Gashi da tijo amma yana wasa da mu kaman sa annun shi. Muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa can din tafi nan, sai kuma rasuwa da ya shafi al'umman gari gaba daya. Na Alhaji Abubakar Manga, wanda aka fi sani da dan makayin Gombe, wanda shi ma mutuwa ce ta fujua da take da ban mamaki da ban tsoro. Babu ban tsoro, ban mamaki sai dai ban tsoro. Wanda an yi sallan Juma'a da shi a yau din nan, amma tsakanin sallan Juma'a da rasuwar shi duka an ce bai kai awa ɗaya ba ko awa biyu. Kaga wannan ba ƙaramin abin tsoro bane ba, wanda hakan ke nuna cewa kullum mutum ya zauna a cikin shiri. Mutuwa ba ruwanta da shekaru, ba ruwanta da rashin lafiya, ba ruwanta da kai waye ne, in ta zo kawai sai an tafi. Wani mai baita ya ce al-mautu la shakka atin fasta'id da lahu innal labiba bi dhikril maut mashghulun. Lallai wannan mutuwa ta dan makayo wa'azi ne a gare mu gaba daya, ba kuma wai dattijo bane ba, matashi ne wanda yake tashi kowane irin tashi, bi ma'anan tashi, ina fata an gane. Amma kwatsam Allah ya dauki rayuwar shi. Abinda muka sani game da shi, mutum mai son addini kwarai da gaske. Akwai musabaka da za a bude gobe na Aitam, wanda shine ciyamu na taron ma'agobi na wannan musabaka, wanda ajiya aka ana tare da shi, aka gayyace shi kuma yace insha Allah zai zo. Wanda ni haduwa na da shi mu gaisa ina ga sau biyu ne kawai. Na farko haduwa na da shi, na farko shine a gidan shi, wanda kuma abin da kai ne gidan shi mun raka ne daga cikin malaman mu Professor Mansur Ibrahim Sokoto, da ya kawo ta ziyara a nan Gombe da su Dr. Sani Rijiyar Lemo da dai sauran malamai da suka zo. To mun yawo da shi a garin nan sosai, shi Professor Mansur, mun je wurare da yawa, daga ciki ya ziyarci dan makayo, farkon haduwa na da shi kenan. Na biyu sai haduwan mu da shi a masallacin Bolari na filin kwallo, wanda a laccen shi Professor Mansur din wanda ya halarci wannan wurin. Haduwar mu da shi na karshe shine a Custodian Hotel lokacin da aka yi yayi daliban Al-Iman makarantar su Malam Jamilu Ciyama. Al-Iman sunan makarantar ko? Yawa, to nan ma yazo wannan taron na yayi dalibai da suka haddace Qur'ani. Shine haduwar mu da shi na uku kuma ita ce ta karshe. Muna fatan kaga duk inda na hadu da shi haduwa ce ta alkhairi. Banda wannan abu ukun ba abun da ya taba shiga tsakanin mu da shi kowanne iri ko a waya ne ba mu taba magana da shi ba. Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, kuma Allah ta'ala ya sa ya huta. Allah ya jika dukkanin magabatan mu gaba ɗaya da iyayen mu da malaman mu, ko kuma Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe mu gama da wannan duniya lafiya. Tambaya da muke da shi na farko wannan yana tambaya ne dangane da mace ce aka mata aiki a asibiti surgery kenan, lokacin da za mata aikin tana al'ada, kila an yi aikin da kwana ɗaya ko biyu kuma sai ta samu tsarki, kuma an mata aikin da ba za ta yi wanka ba zai ɗauke ta kwanaki kafin a bata daman ta yi wanka, to ya za ta yi sallah? Kun gane tambayan da kyau? To ko mace ne ko namiji ne ya tsinci kansa irin wannan yanayi da ba zai iya wanka ba, kuma wankan janaba ya same shi ko wankan al'ada ga mace, hukuncinsa shine taimama zai yi. Ba zai ce ba zai jira har sai lokacin da ya warke ya yi wanka kafin ya fara sallah, kuskure ne. Wajibi ne mutum ya taimama ya yi sallah a haka ko da shekara guda zai yi. Duk lokacin da ya samu lafiya zai fara zai yi wanka, kuma zai yi wannan wankan janaban tana kan shi bisa ga zance mafi ƙarfin dalili. Abu Malik a cikin sa fiqhus sunna ya kawo cewar wankan janaba na dauke taimama na dauke wankan janaba gaskiya magana ne mai rauni. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abu Huraira Allah kara masa yadda, wanda hatta Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Bulughul Maram. Annabi ce ainihin as-sa'idu tuhurul muslim wa in lam yajid al ma'a 10 sinin fa idha wajada al ma'a falyattaqillaha walimissahu basharatahu. Cewa a wata ruwa inna sa'ida tayyib, wato wuri mai tsarki, wudu'ul muslim, abun alwalani na musulmi, ana nufin taimama kenan. Sai ce wa in lam yajid al ma'a 10 sinin, inda bai samu ruwa ba koda shekara 10 zai, haka zai ta taimama yana sallah. Sai Annabi ya ce fa idha wajada al ma'a falyattaqillaha walimissahu basharatahu, idan ya samu ruwa kuma ya ji tsoron Allah ya wanke fatan shi da wannan ruwan, bi ma'ana ya wanka. To ka gano na cewa in matukar an samu ruwa wannan wankan yana nan. A takaice dai hukuncin shine za ta yi ta taimama ne tana sallah har lokacin da za ta samu daman ta yi wanka, idan ainihin an bata daman ta yi wanka din kenan, bi ma'ana ciwon ruwa zai iya taba shi. Wannan shine hukunci insha Allah. Sai tambaya ta biyu, wani na tambaya dangane da waya ji an ce idan mutum na sallah in yi atishawa ya halatta ce alhamdulillah, ya halatta? Ai mun sha amsa wannan tambayar da kike yin ba na manta ba, ko a tafsirin mata ne wallahi alam, ba zan iya tunawa ba. Idan mutum yana atishawa, idan yana cikin sallah sai atishawa, ya halatta ce alhamdulillah? Ina fata an gane. Illa ya kama malami sun yi sabani, zai bayyana ko ba zai bayyana ba? Waɗansu daga cikin mazahib shi ne ba zai bayyana ba, kamar saban Shafi'iyya da masaban Malikiyya, wanda fatwar imamuna Malik ya halatta a ce alhamdulillah. Amma wasu daga cikin malamai kaɗan suna ga ya halatta a bayyana, dalilinsu kuma hadisi cikin Sahih Muslim, akwai Muawiya bin Hakim As-Sulami ya ce wata rana muna sallah wani sai atishawa, sai ce alhamdulillah, sai ni nace mishi yarhamukallah. Sai ce sai ga waɗansu mutane suna hararan shi, shine sai ya magana ce za ku na harara na? To watakila bai da ilimi ko sabon musulunta ne ko dai wani abu. To ya ce dai bi ma'ana suka yi ta nura masa cewa ya yi shiru, ya yi shiru, shi kuma ya ci gaba da magana irin an sa masa ido. Kun gane misalin ku? Ya ce da aka gama sallah, ya ce bai taɓa ga malami irin manzon Allah ba alaihi salatu wassalam, ya ce bai kyare ni ba, bai zage ni ba, bai sa an dake ni ba, illa iyaka yi min nasiha. Ya ce wannan sallan da kuke gani kuma sai magana a jam'i, bai ce kaiwa ne ba. wani abu daga cikin maganganun mutane baya gyarata inna ma hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ba abinda ake sallah hay tasbihi da kabbara da karatun qur'ani to da wannan ne malami suka ce to shi wanda yace alhamdulillah annabi bai kula shi ba ya halatta kenan amma kai ne kace yarhamukallahu bai halatta ba wasu malami ma suka ce idan kace yarhamukallahu sallanka ta baci in dai kai ne misali da gangan in ba da gangan bane kuma kai kuskure inda kawai suka ce in kace yarhamuhullah ko Allah Allahummarhamhu suna ganin wannan ba khitabi bane ba sallan ba ta baci ba amma kace yarhamukallahu ta zama kakul na magana ne ina fata an gane a takaice dai ya halatta ka ce alhamdulillah in ka yi tashawa ko a cikin sallah ne abin da yafi shine ka fada a asirce amma harshen ka ya motsa amma kar ka bayyana Allahumma amin ina ga za mu tsaya anan sai akwai ta abin nan wani karatu da muka yi wancan sati na manta ma a wani namban wani hadisi ne wajen Jarir ibn Abdul Malik sai da ce Jarir ibn Hazim ina ga hadisi ne na 273 hadisi na 273 ina gani anan ne wannan abun ya faru in ba na manta ba an Jarir sai na ce ibn Hazim Jarir ibn Abdul Malik ne ba ibn Hazim ba akwai wani dan uwa Malam Yasir yana Sokoto kullum muna tare da shi a karatun nan yaushe kuma yana da ido a wajen rijal an gane ko shi ya buga min waya yace lalle malam wajen da kace ibn Hazim ne ibn Abdul Habib ne amma dai a bincika kuma yana fada nace kafin ma na duba na hararo wurin yace ibn Abdul Malik ne akwai Jarir ibn Hazim wanda shi ya rasu hijira tana da shekara 170 akwai ibn Abdul Malik ya rasu hijira tana da shekara 188 bambanci tsakadake tsakanin su ma shekara 18 a wurin rasuwa kowanne kuma ainihin babban malamin hadisi ne akwai Jarir ibn Abdullah al-Bajali shi kuma sahabi ne wanda ana ganin yana cikin mutane kyawawa a duniya hatta sayyidina Umar yana kiran shi da Yusuf hadhihi al-umma Yusuf din wannan al'umma saboda kyawun shi kawai shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali shine da kanshi yake ba da labari yace tun da ya musulunta annabi bai taba ganin shi ba faci yayi murmushi yace ma ra'ani rasulullahi illa tabassama yace ba lokacin da annabi zai gani sai yayi murmushi kaga wannan ba garamin daraja bane ba akwai kuma Jarir wanda yake mawaki ne ga wanda yake daliban adabi yana cikin mawakan da ake buga misali da su in ana maganar adab Allah ta'ala ya musu rahama gaba daya kamar da na faɗa za mu tashi a hadisi na 282 wanda kuma wannan shine darasin mu na 42 insha Allah babun mar'a anna al-haydata idha adbarat la tad'u as-salata malace babin dake magana akan cewar mai al'ada ko anna al-haydata cewa lalle al'ada idha adbarat idan ya tafi idan ya dauke in ya juya la tad'u as-salata mace ba za ta bar sallah ba wannan shine abinda zamu karanta cikin wannan babi za mu karanta waɗannan hadisan kamar akwai waɗanda suke ƙara fankokin nan ko fankokin akwai mai ƙara kamar zai bata mana rakodin za mu karanta hadisan sai mu kawo hukuncin a dunkule game da abin da ya shafi wannan matsalar da muke ciki akwai abin da zan kawo shi a dunkule wanda wancan satin ba mu kawo ba shi zai warware mana duk abin da zamu karanta yau insha Allah babun mar'a annal haydata daga cikin malamai ko cikin magabata marrawa wanda ya ruwaito ba mar'a ba ko cewar al'ada a lokacin da ya dauke shine idza adbarat idan ya juya da baya la tad'u as-salata mace ba za ta bar sallah ba bi ma'ana za ta ci gaba da sallah koda tana jini ya zama jini ne na rashin lafiya kenan. Qala haddathana Ahmad ibn Yunus wa Abdullah ibn Muhammad an-Nufayli qala haddathana Zuhair Zuhair ibn Harb kenan. Qala haddathana Hisham ibn Urwa an Urwa ibn Zubair an Aisha ta anna Fatima bint Abi Hubaysh an karbo daga nana Aisha wadar rijalu gabaɗaya da buku karanta duk suna cikin kutubu sita in banda na biyun nan Abdullah bin Muhammad an-Nufayli shi kadai ne baya cikin sahih Muslim yana cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmizi da Sahih Ibn Majah illa Muslim amma sauran gabaɗaya su suna cikin kutubu sita cewa Fatima yar Abu Hubaysh ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ta zo ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ustahadu tace ni mace ce da nake jinin al'ada ustahadu da nake jinin istihada afwan fala aqhuru bani da tsarki afada us-salata ko bani tsarki ba shin zan bar sallah qala annabi ce da ta inna ma zalika irqun ai wannan jini ne wanda yake fita daga wata jijiya da ta samu matsala ba jinin al'ada bane ba to shi jinin al'ada daga mahaifa yake zuwa amma jinin istihada kuma bashi da alaka da mahaifa wato irqun walaysat bil haydati ba al'ada bane ba fa idza aqbalatil haydatu idan al'adan ke zo fa da is-salata ki bar sallah wa idza adbarat idan al'adan kuma ya dauke ya juya da baya faqsili anki dama sai ki wanka sai shine sai ki wanke jini bi ma'ana sai ki wanka thumma salli sannan sai ki sallah. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير عبد الله بن مسلمة دان قعنب القعنبي wannan mun karanta tarihin shi kwanakin baya wanda suka samu tattaunawa da Shu'ba ibn al-Hajjaj za ku itina wa ko shi fa wannan da girman shi zama malami shi عبد الله بن مسلمة da girman shi zama malami kuma dan ta'adda ne a garin su dan ta'adda mara mutunci da shaye-shaye ma ina fata an gane dan giya ne ba farin muku yar gaba daya ada da wannan zaka san cewa kowane mutum baka san karshen shi ba kar ka masa hukunci kowane ne shi kar ka ga mutum dan iskan gari ka dauka kawai shikenan dan jahannama ne a sai kan ya mutu ya gyaru kai kuma ka lalace kumfancin abin da ke Isa ibn Taymiyyah ke cewa kar ka yi mamakin wanda ya bata kai mamakin wanda ya shiru to da shari'a tafi bata wahala bata tafi shari'a sauki to lokacin da kai Allah ya maka muwafaka cikin falalan shi ya dora ka akan daidai to ba alfahari zakai ba sai ka dinga gode mishi ka kuma roke shi ya tabbatar da kai har zuwa ƙarshen rayuwanka Isa annabi ke roƙo Allahumma inni as'aluka husnal khatima Allah ina roƙonka kyakkyawan cikawa yasa Allah ce wal aqibatu lil muttaqina aqiba din nan ita ce abun tambaya ba yanzu ba a ya aka kare shine abun tsoro saboda dama za ka ga wani mutumin banza ne kuma ƙarshen rayuwar shi zama mutumin kirki to wannan shi ma haka ne Abdullah bin Muslima bin Qanab bil Qanabi ya zama na daga cikin manyan daliban Imam Malik kuma fa hadisi da ya canja rayuwar shi hadisi da tak wanda suna zaune a daba sai Shu'ba yazo zai wuce a Basra Shu'ba ibn al-Hajjaj wanda Shu'ba babban malami ne ko khalifan musulmai kamar kace shugaban kasa bai kai daraja da matsayi da suna ba yana tafiya akan abun hawan shi ga jama'a suna bi shi ga daliban hadisi yana fadan hadisi ana rubutawa akwai malaman da duk inda suke tafiya ilimi ake yi ba akwai masu alƙalami da tawada da abun rubutu suna bin su akwai masu ƙarfin hadda suna haddacewa malam me kaza ya faɗa a rubuta irin su Bukhari su haddace suke ba sai sun rubuta ba ka kawo hadisi 100 zai dawo maka da su akwai irin waɗannan da Allah halicce su dama dan su haddace hadisi to kawai shi yana daban su suna shaye-shaye sai ga Shu'ba ana bin shi sai ya tashi ya ratsa cikin mutane cikin ɗaliban da ke bin shi sai rike linzamin abun da yake kai ya tsaye shi yace man anta kai waye kaga wannan ka san mara mutunci ne na ƙarshe babban malami a gari ko a duniyar hadisi wanda ana kiran shi da amirul mu'minin fil hadisi shugabanmu ne a ilimin hadisi ya masa wannan wulakanci, sai ya ce ba zagi ba, ya ce ana shu'uba, ni ne shu'uba. Ya ce waye shu'uba? Sai aka ce da shi shu'uba wani, me kake sayarwa, tallan me kake ake ta binka haka? Sai aka ce da shi hadisi yake sayarwa. Sai ya ce to faɗa min hadisin da ji. Shu'uba sai ya kawo masa hadisi, kala haddasana Mansurin, kala haddasana wani, an abi mas'udin al-ansari kala rasulullahi, yana ji yace inna mimma adaraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wannan hadisin ya gaya mishi yi shuru, sai ji hadisin ya taba shi cewa idan baka jin kunya ka aikata abinda kaga dama. Sakon da ke cikin hadisin kenan, in dai baka da kunya annabi ya ce ka aikata abinda kaga dama. Sai ya sake lizami ya bar wurin, ya koma gefe na nazari, ya je gida, duk abin da yake da shi na giya sai da aka zubar da shi. Ya ce shi ma ya zama malami. Sai ya ce a duniya wane ne fi kowa da ya kamata ya tafi gunshi ya zauna? Aka ce ka tafi Madina wurin Imamu Malik. Ya tattara tun daga Iraki, ba jirgi ba mota a lokaci, haka ya tafi har Madina. Da ya zo ya zauna a majalisin Imamu Malik, sai da ya zamto a duniya yana cikin masu ruwaya muwadda. Aka gan shi nan, su Abu Dawud duk ɗaliban shi ne. Abdullahi bin Maslama ya zama babban malamin hadisi. Sai ya kokarin ya dawo Basra don su haɗu da shi uba, ya gaya masa fa ni ma na zama malami yanzu, kuma su tattauna. Yana dawo aka ta shi uba ya rasu. Shi yasa wannan hadisin kadai rawaito daga wajen shi uba. A lokacin yana mara mutunci kuma. Ina fata an gane. Abdullahi bin Maslama bin Ka'anab al-Ka'anabi an malikin kaji daga Malik an Hishamin bi isnad Zuhairin wa ma'anahu wa qala fa idha aqbalat al-haydatu fatriki as-salah, idan al'adan ki zo ki bar sallah, fa idha zahaba, idan al'adan ya tafi, fa idha zahaba qadruha, idan gurgudan kwanakin al'adan suka tafi, faksil ad-dama anki, sai ki wanka, ki wanke jinin gabarin ki, wa salli, sai ki sallah. To wannan hadisi na muka karanta, ita Fatima binti Abi Hubaysh, annabi ya mu'amalance ta ne mu'amala ta mata sun kasu kashi biyar dangane da jinin istihada. Bari ne mana bayani he zamto shi ne sakon duk abin da za mu karanta. Ke zama mun karanta hadisin ko da a guje ne za ku fahimci abin da ake. Mata sun kasu kashi biyar dangane da jinin istihada. Abu na farko, jinin haila shi ne jinin al'ada wanda ke zuwa mata lokaci bayan lokaci. Mafi yawan mata yana zuwa musu duk wata. Jinin istihada kuma shi jini ne na rashin lafiya da yake zuwa ya ɗau lokaci mai tsayi ma bai ɗauke ba. Za mu karanta nan gaba, akwai matan da ta yi shekara bakwai jinin bai tsaya ba. Shekara bakwai, wata sai wata uku, wata bakwai shekara. To menene hukuncin wannan jinin? Malamai suka ce to kashi na farko daga cikin mata akwai wacce ta san a kowane wata ga lokacin da jininta zai zo, ta san kuma iya kwanaki nawa zai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ta san iya kwanakin al'adanta farkon zuwan shi da ɗauke shi, kila kwana biyar ne, a kila kwana bakwai ne, kila kwana uku ne, ta san haka yake da'iman baya canzawa. Na farko kenan. Na biyu, ta kuma san kamannin jinin, tana iya bambance shi, tana da ilimi akan wannan. Shine laha ada watamiz, haka suke kiranta. Ta san lissafin kwanakinta, kuma ta san kalan jinin, tana iya bambancewa. Mace ta biyu, wacce take laha ada, ta san kwanakin jinin amma ba ta da tamizi, ba ta iya bambance kamannin shi. Kun fahimci abin da kyau? Sai mace ta uku, wacce tana da tamizi, tana iya bambance kamannin shi amma ba ta da ilimi akan kwanakinta yana caccanjawa. Sai suka ce sai ainihin kashi na uku, wacce ta san kwanakin, ta san kamannin, amma sai zo rikici. Akwai wacce kuma duka biyu ma ita ba ta iya gane kowanne, kowanne yana da rikici. Kashi biyar kenan ko? To waɗannan biyar ɗin menene hukuncinsu? Sai su malamai suka ce idan mace tana da ilimin kwanakin al'adanta, tana da ilimin kamannin shi. Idan istihada ya zo mata, to kawai duk lokacin da ta san yau ya kamata na fara al'ada sai ta kaddara kawai ta fara al'ada. Kwanakin na daukewa sai ta yi wanka ta fara sallah. Kun gane wannan abin da kyau? Wannan shine hukunci na farko. Sai suka ce matar da kuma ita ta san kwanakin al'adanta amma ba ta da ilimin tamizi bambance kamannin shi a ciki da wanne za ta me zai faru da ita. Suka ce to abinda za ta yi hukuncin ta shigen kaman wancan ne, ko da kamannin bai canza ba, kawai ta dinga daukan wannan kwanakin duk wata tana amfani da shi. Sai suka ce sai wacce yake ita ba ta da wannan duka biyu, ita kuma ya za ta yi? Shine abinda za mu karanta a gaba. Annabi sai ba ta hukuncin a duk wata ta ware kwana 6 ko 7 ta yi amfani da shi. Duk wata ta ware kwana 6 ko 7 ta kaddara kawai al'ada take. Sana idan ta zabi farkon wata, to duk wata farkon wata za ta yi aiki da shi. In ta zabi tsakiya, in ta zabi karshe, kanta na cancanjawa. Inda rikicin yake shine wacce bata san kwanakin al'adanta ba, bata da kuma ilimin bambance kamannin jinin al'ada da jinin istihada. Sai suka ce ita ya za ta yi? Wacce take afuwan tana da duka biyu amma sai zanto yana rikice mata, shi nake so na ce. Wacce tana da duka biyu, ta san kamannin jinin kuma ta san kwanakin, amma sai ya zo ya rikice, gashi a kwanakin ne amma jinin ba kalan wannan ba, a lokacin da ya zo a wani kala kuma ba a wannan kwanakin ba. Allah sa kun gane abu. Na faɗa wancan satin baka nan. Daga cikin abin da ke kawo shi artificial abubuwa ne, akwai wanda yake ciwo ne, akwai wanda kuma ainihin birth control yana kawo shi, masu family planning, akwai wanda kuma za su yi ba abin da ke samu su. To a nan sai malamin wannan ya fi kowanne rikici. Tana cikin jinin istihada, kwanakin al'adanta ya yi amma jinin ba kamannin shi ba ne ba. A lokacin da kamannin shi zai zako ba cikin kwanakin da shi da saba al'ada ba, sai suka ce da wanne za ta yi aiki ana. Amma saban Abu Hanifa da ainihin Ahmad ibn Hanbal suka ce kar ta yi aiki da kamannin jinin, ta yi aiki da asalin kwanakin da dama a kansu take. Imamu Malik da Imamu Shafi'i suka ce ta aje kwanakin, ta yi aiki da kamannin jinin. Wanne ne zance mafi karfin dalili? Masaban Hanaf da masaban Hanabila. Shefi dacewa da hadisan da za mu karanta cewa idan aka rikice da kamanni da kwanaki suka rikice, a koma aiki da kwanaki a bar kamannin jinin. Ina fata an fahimta. A takaice da wannan shine a dunkule duk abinda Abu Dawud zai kawo, duk rikicin a cikin nan zai kare. Babu man qala idza aqbalat al-haidatu tada'u as-salata, babin da ke magana akan cewa idan aqbalat al-haidatu, idan al'ada ta zo ta da'u sallah, sai mace ta bar sallah. Qala haddathana Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Abu Aqil an Buhayyata qalat, wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne da'if, ku ja layi akan shi. Qala haddathana Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Abu Aqil, wannan Abu Aqil sunan shi Yahya ibn al-Mutawakkil, Yahya ibn al-Mutawakkil. Abu Dawud ya fidda hadisin shi da Muslim a cikin muqaddima na Sahih Muslim. Shi din da'ifi ne, manyan malaman hadisi irin su Ali ibn al-Madini, irin su Imam an-Nasa'i, irin su Ibn Ma'in, irin su Abu Zur'at ar-Razi, irin su Imam az-Zahabi, duk sun ce da'ifi ne. Sannan yace an Buhayyata, ita wannan Buhayya din majhula ce, ma ba a santa ba. Majhulatun ita Buhayya. Qalat tace sami'tu imra'atan tas'alu Aisha, taji wata mata tana tambayin nana Aisha, an imra'atin dangane da wata mace, fasada haiduha, wacce al'adanta ya lalace. Idan suka ce fasada haiduha, al'adanta ya lalace ba mana ya rikice, wanda al'adanta ya rikice suke fasada haiduha. Wa uhuri qaddaman, wato jini tana yawan zubar da jini. Tace fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an amuraha, sai Aisha tace annabi ya umarce ni da na umarci ita wannan matan. Fal tanzur qadra ma kanat tahidu fi kulli shahrin, ta zauna ta jira a kowane wata gurgudan irin kwanakin da ta saba yin al'ada wa haiduha mustaqimun a lokacin da al'adan ta yake lafiyayye yake miƙaƙƙe bai samu matsala ba shine mustaqim kafin al'adan ta rikici falta'atadda sai ta ainihin zaman a jira bi qadir zalika min al'ayyam gurgudan dai kwanakin da ta saba al'ada a kowane wata sai ta zaman jiran wannan lokaci thumma litada is-salata fihinna sai ta bar sallah a cikin waɗannan kwanakin aw bi qadrihinna ko gurgudan waɗannan kwanakin thumma litaktasil sannan sai ta wanka idan kwanakin sun kare thumma litastathfir bi thawbin sannan sai ta kunzugu da ainihin tufa thumma litusalli sannan sai ta sallah qala hadathana ibnu abi yaqil قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمى ونشن عبد الغني ابن ابي عقيل ابو داود كدي شيفد حديثن شي daga محمد بن سلمى المصري قال حدثنا ابن وهب شن عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير وعمره da kuma amra ita ce amratu bint عبد الرحمن الانصاريه malaman kutubu sita duk sun fidda hadisinta ita wannan amratu sunanta amratu bintu abdurrahman an aisha daga ummul mu'minin aisha tace anna umma habiba bint jahashin tace umma habiba yar jahash ita wannan ummu habiba din wasu daga cikin malamai kaman su ibrahimul harbi irin su imamul baihaqi irin su imamu daraqutni sun ce wasu nan ta ummu habib ba ummu habiba ba kaga habib namiji kenan aiko habiba kuma mace to daraqutni ne sun tafi akan cewa sunan ta ummu habib ba ummu habiba ba amma gaskiya rajihin kauli shine ummu habiba ne sai malamai suka ce bayan da za irin su imamu zuhuri su yi kuskure a wurin sunan ta shi yasa sun tafi akan cewa mafi yawan malamai sun fi yadda da ummu habib akan ra'ayin su imamul baihaqi da ainihin daraqutni rahmatullahi ala al-jami ummu habiba bint jahash khatanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ita suruka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana yar uwar matan annabi shine ma'anan khatana ina fata an fahimta saboda ita ummu habiba bint jahash yar uwa ce ga zainab bint jahash zainab bint jahash kuma matan annabi ce shine manan khatanata rasulullahi yar uwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahta abdurrahman ibn auf tana kuma karkashin abdurrahman dan auf daga cikin sahabbai cikin guda 10 ɗan aljanna ko akwai abdurrahman dan auf shi wannan abdurrahman ibn auf bisa ga zance mafi karfin dalili hatta a bincike na zamani a tarihin duniya ba ai mai kudin shi ba abunda aka documenting kenan fa wanda ake da shi a rubuce misali idan aka ce wafi kwa kudi a duniya a tarihi sai a ce Mensa Musa yawanci shi ake kawo ko a Google amma daga baya hatta masu Google sun canja wannan ra'ayin suka ce dan shi Mensa Musa dukiyar shi hasashe aka yi kun gane ko hasashe ne saboda an ga yawan gwalagwale da yake da shi da irin abun da yayi daga Mali zuwa Saudi Arabia a su Sudan da su Misra da zai tafi aikin haji an yi misali raƙuma za a loda raƙumi gwalagwalai ana tafiya da su duk garin da ya je tsaya a ci a gina masallaci a rushe masallacin garin na a sake sabo to sai suka ce hasashen dukiyar shi aka yi amma Sha Abdurrahman bin Auf an iya ƙididdige abin da ya mallaka wanda ya zo a rubuce a tarihi sai aka gano in dai abin da ake da shi ne a figures to ba a samu figures wanda ya kai shi kudi ba tarihi sai da wanda ba a anin haddace ba kamar ka dauki dukiyar Karuna babu figures sai da hasashe to haka shi ma Mensa Musa dukiyar shi hasashe ne amma babu shi a rubuce Qur'ani da ya bada labarin dukiyar Karuna an bai faɗi yawan kudin bai ko ya faɗa bai faɗa ba ko kawai ya ce yana da yawan kudi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwa to kaga amma nawa ne kudin ba sani ba to amma Sheikh Abdurrahman bin Auf billions aka lissafa na dollars to da aka duba aka figures babu mai kudin shi a tarihi wanda yake a rubuce Allah mishi rahama saboda tsabon kudin shi har yana tsoron ma ko ba zai shiga aljanna ba ya taba kyautar da kudin shi gaba daya ya zambai da komai kafin wata shi da kudin ya dawo nana sha tace kai hakuri zaka mutu da kudi ko ya zaka yi sai dai kai Abdurrahman fa yana jin tsoro in yana tafiya ka san annabi ya faɗa cikin hadisi cewar imatatul adha an tariqi sadaqa kana tafiya ga abin da zai cutar da mutane a hanya ka dauke sadaka ne to shi in ya gani tsoro yake yana so yayi sunna wukare daga ya ga zinare a ƙasa kun gane ko duk abin da ya taba hayi zama kudi to sai ya koma ko dutse ya gani akan hanya yana tsoron ya kawar da shi wukare dauke dutse ya ga gwalagwala a ƙasan dutse saban yanda Allah jarrabe shi da kawai shi komai kudi ne amma kuma annabi ya ce dan aljanna ne ka san talaka da kaya kudi daukar dan wuta yake ba san mun talakan Najeriya gaba ne tsakanin talaka da mai kudi shi talaka kullun gani yake su sune yan aljanna in ka wuce da babbar mota ce ku ci anan ma ci a can to ba haka abun yake ba ana shiga aljanna ne da imani da aiki na gari komai kudin ka komai talaucin ka in baka yi aiki ba wuta zaka dafi Allah ya azurta mu da shiga aljanna to Abdurrahman bin Auf wannan ita ummu Habiba matarsa ce shine wata ta Abdurrahman ibn Auf istihadat sab'a sinin tayi jinin istihada shekara 7 ta amma yayi hakuri ba shekara 7 jinin istihadan ta bai tsaya ba fastaftat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna hadhihi laysa bil haidati wannan ai ba al'ada bane ba walakin hadha irqun yace wannan ai wato jijiya ce da take tsinkewa kawai jini ya ta fita faqtasili wa salli tayi wanka ta ci gaba da ibada wannan ba zai hana ta ibada ba Aisha ke bada labarin fa ba wai sai da aka yi shekara 7 aka tambaya ba ku gane wannan abin da kyau a lokacin da Aisha ke bada labarin ba lokacin aka yi tambayan ba bi ma'ana tana gaya mutane ne wato jinin ya dauke ta kwanaki yake tsaya ta zo ta tambaya annabi ba ta amsa amma fa haka ta ji gaba da zama har bayan shekara 7 kafin jinin ya tsaya qala abu daud zadal auza'i fi hadhal hadisi an az-zuhri an urwata wa amra an aisha qalat istihidat ummu habibata bintu jahashin وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويونس وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ومعمر ابن راشد كنا وابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف شوان ابراهيم بن سعد دين كاكان شي جيكان عبد الرحمن دان عوف ني كون غاني كو كاكا تسكانين شي عبد الرحمن متون بيير كنا دان كاكان شي ني جيكان عبد الرحمن ابن عوف واتو كاكان شي ني جيكان وانان ملتي بليونيان دا موكاي ماغانا دان الجنه وسليمان ابن كثير ونن سليمان ابن كثير وابن اسحاق محمد بن اسحاق صاحب السيره كده وسفيان ابن عيينه ولم يذكر هذا الكلام قال ابو داود وانما هذا لفظ حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال ابو داود وزاد ابن عيينه فيه ايضا امرها ان تدع الصلاه ايام قرائها yace annabi ya umarce ta ne kade ta bar sallah a kwanakin da take al'ada bi ma'ana yana magana da ita ne a hukuncin ta san kwanakin ta dama tunda jinin ya ke tsaya kawai kin san kwanakin da dama kike al'ada kafin ki samu wannan matsalan to kwanakin suna yi sai ki kaddara kawai kin fara al'ada ko jinin ya canza ko bai canza kamar ni ba idan kwanakin sun kare sai ki wanka ki ci gaba da ibada sai ki kaddara yanzu kin samu tsarki wa huwa wahamun min ibn uyayna وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. وانا ابا سي ان فسر ابوكو ما سي لتافي اهنو نعم اكون ده وصل لتافي wadan su abubuwan kawai su mustalhad ne da wasu abubuwa da ya shafi ilimin hadisi ya sa sakon kawai sai na dunkule shi yanzu kaka kama a ƙarshen nan yace wa hadisi Muhammad ibn Amr an az-Zuhri hadisin Muhammad ibn Amr daga Imam az-Zuhri fihi shay'un a cikin shi akwai wani abu wasu kalamai kenan yaqrubu min alladhi zada al-Auza'i fi hadisi sun yi kusa a wurin kamanni da irin abin da Auza'i ya ƙara cikin ruwayin shi. To irin su za mu yi ta karanta mana fassarawa sai ga sun ci mana lokaci ba asalin sakon da ke cikin hadisin ba. Kaga Dr. Ahmad biyu ke duk wanda tsallake su yake baya fassara su zai ja ne kawai ya wuce. Allah mishi rahama. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna Abu Aqil Yahya ibn al-Mutawakkil Abu Aqil a hadisin da muka yi baya ko wana ibn Abi Aqil ne Abu Aqil shine a can ba shine ya ibn Mutawakkil wannan kuma ibn Abi Aqil sunan shi Abdul Ghani Abdul Ghani yu Abdul Ghani ibn Abi Aqil shine cikakken sunan shi kuma babu inda hadisin shi yake sai cikin sunan Abu Dawud a cikin kutubus sita babu hadisin shi a Bukhari babu shi a Muslim babu shi a Tirmizi babu shi a Nasa'i babu shi a Ibn Majah Abu Dawud kada ya fidda hadisin shi. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Muhammad ibn Adi shine Muhammad ibn Ibrahim ibn Adi am Muhammad ya'ani ibn Amr qala haddathana ibn Shahab az-Zuhri an Urwata ibn Zubair an Fatimata binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu yace Fatima yar Abu Hubaysh ta kasance tana al'ada wato lokaci sunayen malaman hadisi kisa ilimin hadisi ke da wahala haddace rijalus sanadi kadai aiki ne yanzu kaga shi sa wannan lokaci ko suna masu kamanni da juna kaga mutum da sunan shi da sunan baban shi da sunan kakan shi iri ɗaya da na wani abinda zai bambanta su kawai dan wani ko lakabi ko inkiya ko gari ko wani abu sannan ka san yaushe aka haife su yaushe wannan ya rasu wannan a wani gari ya zauna ya zaka bambance shine waye malamin wane waje ko sun yi tarayya a wajen duk malamin su ɗaya ne to kila a ce ba wancan da'ifi ne wancan sika ne to duk haddace waɗannan yana da ainihin wahala kuma shine ilimin hadisi din ba kaman ka tace Qur'ani kai ta tilawa bane ko ba haka ba ke sa wani lokaci malaman hadisi ake ba su uzuri in suka samu tuntuɓin harshe akwai wani daga cikin manyan malamai a Saudi Arabia yana magana sai yake cewa Imam Abu Hanifa sun haɗu da Imam Shafi'i a haramin Makka suka tattauna game da hada sallah hada magariba da isha wada azhar da al'asar to da ya faɗi wannan maganan sai naji kaina ya buga kuma babban malami ne a Saudi Arabia to kaga in kai ba dalibin hadisi bane ka dauka bai san me yake ba amma in kai dalibi ne ka san kawai wahami ya samu dan Abu Hanifa da Shafi'i shekaran da Abu Hanifa ya rasu a shekara aka haifi Shafi'i ta na suka hadu ku gane ko shekaran da Abu Hanifa ya rasu wasu malami ma suka ce a rana ɗaya ne abun ya faru Abu Hanifa na rasu an haifi Shafi'i to kaga kace sun hadu kuma a aikin Makka har sun tattauna ka san wahami ne sunan wani malami ne su kuce ambaci sunan wani fa qala laha annabiyyu yace to ta kasance Fatima ibn Abu Hubaysh tana jini istihada fa qala laha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da ita kaman da na faɗi Jarir ibn Abdul Hamid da Jarir ibn Hazim to shi Jariru ibn Abdul Hamid an haife shi hijira tana da shekara 110 yaron tana da shekara 188 to ina kwatanta shi da Shafi'i da Abu Hanifa saboda shi Jarir ibn Abdul Hamid shekaran da aka haife shi a shekaran Hasan al-Basri kuma ya rasu Hassan al-Basri ya rasu hijira tana da shekara 110 a wannan shekarar kuma aka haifi Jarir ibn Abdul Hamid fa qala laha an-nabiy idha kana damul haidi idan jinin al'ada ya kasance fa innahu damun fa innahu aswadu yu'raf ai shi abu ne da ake gane shi jini ne baki haka su malami suka fassara yu'raf suka ce ana misali sani ana sani shi wasu malami suka ce a'a kaman ana gane ainihin kaman yanayin shi a hanci ya sha bamban da yanda asalin jini yake fa idza kana zalika fa amsiki anis salati idan haka ya faru sai ki bar sallah da kin ga jinin ki ya canja daga kamannin jinin al'ada to sai ki dauka kin gama al'ada yanzu kin shiga jinin istihada to kaga sai zama ita wannan an dora ta akan hukuncin me kamanni ba na kwanaki ba saboda me kila ita bata san kwanakin ba amma ta san kamannin jininta sai aka dora ta akan wannan hukuncin fa idza kana al-akharu idan kuma dayan ne ya kasance fatawaddai sai ki alawla wa salli ki cigaba da sallah fa inna ma huwa irqun wannan kawai jini ne na rashin lafiya irqun bi ma'ana jijiya qala abu dauda wa qala ibn al-musanna qala haddathana bihi ibn abi adi min kitabihi hakaza imam abu dauda yace ibn al-musanna ya bamu labari yace muhammad ibn abi adi ya bamu labari daga littafin shi a yanda wannan hadisin yake thumma haddathana bihi ba'd hibzan daga baya kuma sai mana haddasana amma a hadda bai dauko littafin shi harike ba ya mana shi a haddace sai ya kawo shi kuma dai a yanda yake wannan me yake nuna wa kenan qala haddathana muhammad ibn amr an az-zuhri an urwa an aisha anna fatimata kanat tustahadu fa zakara ma'anahu abinda wannan jumla ke nufi shine shi muhammad ibn al-musanna daga cikin malaman shi akwai muhammad ibn abi adi yace ya karanta musu wannan hadisin a yanda yake da muka karanta daga cikin littafin shi amma daga baya kuma da yazo zai karanta musu daka babu littafi a hannun shi qala sai yace haddathana muhammad ibn amr an zuhuri an urwa an aisha an fatimata to me bambancin wannan da na baya sai ku koma ku kalli yanda hadisin ba yake yace qala haddathana muhammad ibn musanna haddathana muhammad ibn abi adi am muhammad ibn amr qala haddathana haddathani ibn shahab an urwa an fatima kaga nan babu sunan aisha kun fanci magana amma ana can gaba kuma sai ce haddathana muhammad ibn amr an zuhri an urwa an aisha da ya kawo a hadda ya kawo sunan aisha da ya zo da littafi ba a hadda ba kuma babu sunan aisha wanne za a dauka kenan wanda ya haddace ko wanda ya rubuta wanda ya rubuta fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar hadisin irin yanda hadisin yake qala abu daud wa qarraba anas ibn sirin shi wannan anas ibn sirin dan uwa ne ga muhammad ibn sirin an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas fil mustahadati qala idza ra'at addam al baharani fala tusalli idza ra'at idan mai istihada ta ga jinin addam al baharani jinin al'ada me yasa suke kira shi da addam al baharani daga al baharu ne bahar ba shine teku ba ko kuma kogi to sai laraba ke kiran jinin al'ada da baharani kamar da kogi ke tumbatsa ya amai to haka ma ai fake wannan a lokacin da kwayoyin halittar nan suka nemi ai suka koma suka lalace suka fita sai suke fassara shi da kaman teku to addamul baharani jinin al'ada ake nufi fala tusalli katta yi sallah wa idza ra'ati tuhura amma idan ta ga tsarki kuma walau sa'atan koda sa'a ɗaya ne faltaktasil wa tusalli ta yi wanka ta yi sallah wa qala makhul imamu makhul sai ya ce innan nisa'a la takhfa alaihinnal haidatu yace lallai mata al'ada baya buya musu su sun san jinin al'ada sun san jinin istihada inna damaha aswadu ghalizun shi jinin al'ada jini ne baki kuma yana da kauri fa idza zahaba zalika idan wannan ya tafi wasara sufratar raqiqa ya koma fasfasi kuma ba mai kauri ba fa innaha mustahadatun ya koma jinin istihada na rashin lafiya faltaghtasil wal tusalli kawati wanka ta salla. Kala Abu Dawud wa rawa Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id shina al-Qattan an al-Qa'qa ibn al-Hakim Qa'qa ibn al-Hakim sikani akhraja hadithahu ashabu kutub as-sitta an Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin manyan malaman Imam Malik fil mustahadati yace dangane da jinin istihada inji Ibn al-Musayyib yace idza aqbalatil haidatu idan al'ada yazo tarakatis salata bar sallah wa idza adbarat idan kuma ya tafi juya igita salat wa sallat sai ta yi wanka ta ainihin yi sallah warawa sumayyu sumayyu ya ruwaito kaje da suna sumayyu kuma sika ne fa wannan malaman kutubu sita duk sun fidda hadisi shi amma sunan shi sumayyu wa ghayruhu da wani shi an sa'id ibn al-musayyib daga dan musayyib yace tajlisu ayyama qara'iha za ta zauna daidai kwanakin da take al'ada wa kadhalika rawahu Hammad ibn Salama an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib qala Abu Dawud wa rawa Yunus bin Ubayd an al-Hasan daga Hasan al-Basri Yunus ibn Ubayd sika ne shi ma kutubu sita duk sun fidda hadisi shi yace al-ha'idu mi al'ada to ga wata matsala nan zai kawo yace mi al'ada idza madda bi haddam idan jini ya zarce da ita tumsiku ba'd haidatiha yawman aw yawmaini za ta kame bayan al'adan nata kwana 1 ko 2 bi ma'ana ta kara ta saba yin kwana 7 sai ya zarce to ta kara kwana 1 ta kara kwana 2 idan bai tsaya ba fa hiya mustahadatun ta koma mai jinin rashin lafiya sai ta wanka ta fara sallah wa qala taymi Sulaiman at-Taymi yace shine Sulaiman bin Tarhan at-Taymi wannan shi ma sika ne yana cikin kutubu sita akwai dan shi shine Mu'tamir ibn Sulaiman shi ma babban malamin hadisi ne wa qala at-Taymi Sulaiman at-Taymi Sulaiman bin Tarhan ya ruwaito an Qatada daga Qatada yace idza zada ala ayyami haidatiha khamsatu ayyamin idan jinin al'adanta ya zarce ya ƙara har kwanaki 5 fal tusalli kawai ta fara sallah kaga Hassan yace kwana 2 ko Qatada yace kwana 5 wa qala at-Taymi he Sulaiman at-Taymi yace faj'altu anqusu sai na kasance ina ta rage kwanakin ina ta ragewa hatta balagar yawmaini har sai da suka kai kwana 2 fa qala sai yace idza kana yawmaini idan ya kasance kwana 2 fa huwa min haidatiha to cikin kwanakin al'adanta ne kawai amma in ya haura shi ma ya sauka daga kan 5 ya koma 2 kenan shine yayi ta ainihin tambayin shi har suka koma dai kwana 2 kamar irin na Hasan al-Basri to anan sai malami suka ce akwai abin da ake ce mishi al-istidhar ko al-istitihar a wajen malaman malikiya idan mace tana jinin al'ada sai jinin sai yake tsaya suka ce ta ƙara kwana 1 ta ƙara kwana 2 inda a normal kwanakin da ta saba ne jinin ta baya canzawa da wannan kwana 2 sun ƙara kawai ta fara sallah to abin tambaya anan shine taka ce wannan kwana 2 da ta ƙara din sallolin da bata yi ba me matsayin su shin yana cikin kwanakin al'ada ne ko a yanzu mun samu tabbaci cewa tun daga ran da kwanaki na ya cika jinin ya koma jinin istihada kun gane maganan kuwa ta saba yin kwana 5 ko kwana 7 sai suka ce idan jinin bai tsaya ba ta ƙara kwana 1 ta sake ƙara kwana 1 in bai tsaya ba ya koma jinin rashin lafiya to idan yake tsaya haka kaddara ya koma jinin rashin lafiya ta yi wanka ta fara sallah to ai akwai possibility kwanaki 2 nan ma yana cikin na rashin lafiya to ya za a yi da sallolin da ba a yi ba za a rama ko ba za a rama ba idan a Ramadan ne azumin kwana 2 da bai ba za a rama ko ba za a rama ba za a rama su saboda me saboda me eh na yace wa an umarce ta ne ta kara saboda haka yana cikin kwanakin hailanta ba ganin daman ta bane ba. To a wajen malaman malikiya za ta rama sallah, amma a wajen wadansu malami ba za ta rama ba. An gane ko? Akwai daga cikin manyan malaman mu na hadisi a Saudiya, Sheikh Abdul Karim yake cewa ba za ta rama ba. Shi ma akan wannan ra'ayi ne. Ina fata an gane. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na'am. Azumi za a rama shi. Ai shi ko na al'ada ma sai an rama. Dama ana rama azumi ne ba a rama sallah. Wa qala at-taymi faj'altu anqusa hatta balagat yawmaini faqala idha kana yawmaini fa huwa min haidatiha sai ce wa si ibn sirin anhu sai aka tambaye ibn sirin muhammad ibn sirin kenan dangane da wannan matsalan faqala sai ce an nisau a'lamu bidhalika ni ba ruwa na mata su ne masana dangane da wannan an gane ko yace an nisau a'lamu bidhalika shi amsan da bayar kenan to anan mun kai karshen wannan karatun hadisin gaba yana da tsayi kuma lokaci ya cika amma abin da zan rufe da shi shine malamai suka ce ku kalli wani abu me yasa malamai suka bata lokaci suna ta rubuce da tattaunawa kan matsalan al'ada ba sai ba kai wannan mun bi shafe mu ba mata ku je ku yi kayan ku a akwai malami mata ai amma kashi 99 na rubuce akan hukuncin al'ada da tattaunawa da sabani da malami suka bata lokaci suka hana idan su bacci duk maza ne suka yi aka ce saboda me ba wanda yake da amsa saboda yanda musulunci ke karrama mace ku fanci wannan shine dalili musulunci yana girmama mace fiye da kowane addini in wasu addinai ne wala za ce ba ruwan su ku je ku yi kayan ku amma musulunci yana karrama mace fiye da kima yasa malami suka bada lokaci zamu karanta a gaba ku ga yadda annabi ke ba mata lokaci yana musu fatawa game da abin da ya shafi al'ada da istihada da wane ne da jinin biki za mu yi kamar sati biyu muna cikin wannan babi da akwai hadisi masu tsayi da za mu fara karanta sati mai zuwa to saboda kiman mace da darajanta malamai suke bata wannan lokacin suke wannan bayanan kisa kar wani zo ya ce maka wai akwai wani wayewa da zai ba mace yanci sabanin yancin da musulunci ya bata sai dai an raba ta da imanin ta kawai amma da ta duniya tana fada da Allah da manzo bata sani ba da sunan tana neman yanci subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh